hadisi na biyar wanda akan sa zamu tsaya shine hadisin wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha alhadisul khamis an ummil mu'minina ummi abdullahi Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأن حديثي أنكر قوشي دقى أم المؤمنين واتو أور ممني إتتي أمي عبد الله أور عبد الله عائشة رضي الله عنها إتتي عائشة الله شكاري دا أقريتا عائشة تيشي دقى تشم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ta samu falalar kasancewa matan annabi ko baya ga haka kana da wata falalar daban shine duk cikin matan annabi annabi ya fi kaunanta sama da kowa dan an tambaye annabi wa kafi so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan a cikin maza fa yace babanta Abubakar Siddiq amma duk da annabi ya fi san Aisha baya zaluntan sauran matansa saboda ita raba kwana yake da su daidai wa daidai har a kwanakin sa na karshe da yake cutar ajali ba zai iya tashi daga wannan daki gobe ya koma wancan gobe ya koma wancan ba yana so ya tsaya daki daya kuma dakin Aisha yake so ya tsaya sai da ya tara matansa ya nemi izinin sai ce kun ba da izini aidiya ta a dakin Aisha suka ce mun ba da izini annabi kenan bai yi dictatorship ba a gidansa sai da ya nemi izini yace kun ba da izini da sun ce ba sai da ba suna da haki sai an raba shi ma sai suka ce a mun kyale ka je aidiyar ka a dakin Aisha yana daga cikin falalanta a dakinta ne a hannunta annabi suka yi bar duniya tace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa a lokacin ina tallafa da shi tsakanin cinyoyina da kirjina Allah ya zare masa ransa kuma aka binne shi a dakin Aisha domin bayan rasuwarsa aka ce ina za a kai shi wadansu ce a kai shi masallaci wadansu ce a kai shi baki wadansu ce a kai shi wuri kaza sai sayyidina Abubakar zai ce ai annabi ya faɗa cewa babu wani annabi da ya taɓa mutuwa fati sai an binne shi a inda Allah ya karɓi ransa ba a ɗaukan shi a kai shi wani sai aka binne shi a ɗakin Aisha wannan falala take na kowa wannan ba ƙaramin falala bane ba kuma dama can kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Musa Aisha ta yi mafarki taurari guda uku sun fada ɗakin ta sai aka wayi gari ta tambaye Abubakar Siddiq tace na yi mafarki je tauraro guda uku sun fado ɗakina sai Abubakar ya shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba bayan Abubakar yana cikin mutanen da Allah ya sanar da su fassarar mafarki da annabi ya bar duniya aka binne shi a ɗakin ta sai ya ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi bakin ce taurari guda uku sun fara ɗakin ki ba ga ɗaya ya zo saura biyu suna tafi ana nan sai sayyidina Abubakar kuma ya bar duniya shi ma sai aka binne shi a ɗakin ta kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce so nike in mutu a binne ni a wajen sai kawai Umar dan Khattab ya yi komai da dan sako yace yana neman falala in dai ya riga ni mutuwa yana so a binne shi kusa da Abubakar tace ba inda zan yi masa rawa dole na amince nace in ka riga ni to kaga an riga ka ajje ni sai Umar ko ya riga ta mutuwa kaga wannan mafarkin ya tabbata hadisin da nan cikin Muwatta na Imam Malik wannan duk ba falalanta bane ba kenan a tsara mata maza wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazajen da suka fi kowa cikin musulunci Abubakar da Umar duk a ina makabarta suna ɗakin ta to wannan kadan kenan ana ce mata Ummu Abdullah ba dan ta taba yiwa ba akwai yayarta mai suna Asma'u bintu Abi Bakar tana da ɗa Abdullahi dan gidan Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna to wannan ɗan shine Annabi ke jingina ma Aisha ya ce mata Ummu Abdullahi kuma daga nan ne malamai suka ce ya halatta mutum yayi alkuniya ko da ba ya da ɗa ya halatta ka zaɓi wani suna da kake so ka ce mu rinka kiranka Abu Ammar ko mu rinka kiranka Abu Yasir ko Abu Khalid dan ka tana Khalid bin al-Walid kashi ko kana kwanan shago ba ka riga kai aure ba ya halatta ba komai duk masu hasaran zai su hasaran su ya halatta mu kira ka in kana so daga yau eh Abul Qasim annabi ya ce ku sa sunana amma kar ku yi alkuniya da alkuniya ta dan alkuniyar annabi ne Abul Qasim ya ce kar ku cewa wani Abul Qasim rashi sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة تسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبت قريش ياتي من أهدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أهدث في أمرنا وندي إركلو في أمرنا أتك اللمرم هذا ون اللمرنا من الدين وندي إركلو ما ليس منه أبين دبايا تكنسا يزوي توسا هي أشكي fahuwa raddun, to za a mayar masa da kayansa. Kaga al'amru a nan gurin annabi na nufin musulunci, fi amrina haza, wanda ya kirkiro wani abu cikin lamarinmu na musulunci, malamin sabbin hau abinda baya cikin musulunci sai ka kirkiro ka kawo shi. Aisha ce, annabi ya ce fahuwa raddun, sai aka kawo masdari amma ana nufin ismul maf'ul ne, yana nufin fahuwa mardudun amma sai aka kawo kalmar radd wanda tana nufin mayarwa. Ba wai abin mayarwa ba shine ma mayarwar gaba daya. Wa fi riwayatin man amila amalan, a wata riwayan daban ta Muslim tace man amila amalan, wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna, ba umarnin mu akan wannan aiki, fa huwa raddun, to wannan al'amari an mayar da shi ba za a karbe shi ba. Wannan hadisi shine kashin bayan rusa dukkan wata bid'a a ban kasa, duk abin da yake bid'a ne wannan hadisi ya rusa shi. Abinda duk mutum ya gina shi akan bid'a Allah ba zai ba shi lada ba, dan ba ma za a karba ballanta na magana ba da lada, fa huwa raddun kawai aka ce. Kuma a nan gurin akwai waɗansu wanda za su zo wajen maganar bid'a, sai su ce to ai idan ka ce kar a yi bid'a, yanzu kenan kar mu shiga jirgi, kar mu shiga mota, kar mu hau keke, kar mu hau mashin, kar mu yi amfani da speaker ko amplifier, kar mu yi amfani da dukkan wani abu kirkira, don su waɗannan ababe bid'o'i ne a lokacin annabi babu shi. Wace ansa za ka bashi? Sai ka ce da shi dakata ka ji waɗannan al'amurra da kazana addini ne su? Ba addini ba ne ba. Wani abu ne na bukatan rayuwa. Annabi kuma ya rusa duk abin da yake sunansa menene? Addini. Yace man ahdasa fi amrina haza. Wannan haza din isharatun ila maza? Isharatun ila addini, isharatun ila al-islam. Babu wanda zai ce idan na hau mashin daga nan gurin na tafi da maturu, lada na bai kai wanda ya hau mota ba. Wanda ya hau mota gingimari ta katako, ladan sa bai kai wanda ya hau fijo ba. Wanda ya kai fijo, ladan sa bai kai wanda ya hau bambalansa ba. Akwai wanda zai faɗa ka? Ai ba yi kan lada bane bol. Bukatun ka ne na duniya wannan. Saboda haka duk bid'a da ta shafi lamarin duniya, kirkira kenan a duniyance, ka kirkiro mota, ka kirkiro kwamfuta, da duk abin da zai taimaka wa rayuwa ta ci gaba, wannan shari'a ba ta hana ka ba. Amma kirkira ta fuskar addini, ka ƙara ko ka rage, ko ka kawo wani abu da sunan falala, ko wata sallah, ko wani zikiri, ko wani salo na hailala, ko wani salo na istighfari, to wannan shine bid'a wadda shari'a ta rushe. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih Muslim, an zo an tambaye shi ga waɗansu mutane suna yin kilili ga dabino, su ɗauki idan dabino ya huda su tsaga shi su ɗauko iri su sa a nan gurin don ya bayar da ɗa. Sai annabi ce wannan zai amfani? Ai ba zai amfani ba. Sai sahabbai suka ce ai mun shayi ko yana amfani? Sai ce kun shayi yana amfani? Suka ce sai to ku buga fina sanin lamarin duniyar ku je ku yi kayanku. Wannan ba haila bane ba istighfari bane, dan haka ba sa jiran sai annabi ya bada umarni kafin su je su yi. Duk abin da gwaji ya tabbatar da yan an hada kaza da kaza zai bayar da kaza, yan hada sinadari da kaza zai bayar da kaza, sinadari da kaza zai bayar da kaza, wannan a duniyar ka kaje kai ta yin kirkirar ka ba a hana ka ba. Amma a cikin lamarin addini dole ka bi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kuma babu wata bid'a mai suna kyakkyawa, dukkan bid'a bata ce, kullu bid'atin dalala. Kar ka taba tsammanin akwai wata bid'a sunanta mustahabbiya ko bid'a mustahsana ko bid'a kyakkyawa. Wannan duk rabe-rabe ne wanda ya fara kawo shi a cikin duniyar ilimi shine Izzuddin bin Abdussalam, wanda shi kira sultanul ulama a cikin littafin sa Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Sai Shafi'iyya ne kuma. To a wurin sa Imam Al-Qarafi, ɗaya daga cikin malaman Malikiyya, yayi karatu sai ya ɗauko wannan abu ya rubuta cikin littafin sa. To a cikin wannan, tunda shi dan Malikiyya ne, sai Usman bin Affan bode shi kuma ya ɗauko cikin littafin wannan Imam Al-Qarafi shi kuma ya sa anaki. To na faro maka daga asalin wanda ya fara, dan Sheikh Usman dan Fodio daga karshe ya kirki ya ciro daga cikin littafin waɗancan. Dan karka ce ka gani a cikin littafin Sheikh Usman bin Fodio Ihya Usman wa Ihmad al-Bid'ah, cewa akwai bid'a mustahsana a karba. Tun daga can sama wanda ya fara Izzuddin bin Abdussalam an mayar masa da martani, wanda ya mayar masa da martani kuma dan Malikiyya ne, shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa Al-I'tisam. Ya yi ragarga da wannan batu, ya ce babu wata bid'a mai suna mustahsana, kullu bid'atin dalala. Ya ce wannan kullu din baqiyatun ala babiha la yadkhuluha at-takfir. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada a kai. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Allah shi ya ce mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan hadisi da aka yi bayan kwana uku, wannan hadisi ne hadisi baya da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu malaman sukan yi kokari ma su ce a'a, wai idan har aka wuce kwana uku kace za ka ba mutum taziya, to wai kuma kamar mutum ne ya ji ciwo sai ka zo ka fama shi, wai ya dan manta da mutuwar kuma sai ka tuna masa ita. Wannan duk tawili ne mara asali, asalin abu zaka iya mutum ta'ziya koda bayan shekara ɗaya ne da ya masa rasuwa. Wallahu a'lam.
Da tambaya ta gaba yake cewa ga malam dangane da fitar da aljini ne, shin akwai wani nassi ƙarar da ya nuna haka kan cewa ana cire aljini jikin mutum, ko ko idan magana da mutumin mara lafiya yake wayya aka yi aka tabbatar da cewa aljini ne yake amsawa, ko kuma aljini ya ce a haɗa aya kaza a rubuta a haɗa da itace kaza, in aka shafa a jikin mutum aljinin zai fita, kuma ya hukuncin wanda bai yarda da wannan magana ba?
Abin da nake yin nasiha ga dukkan ƴan uwa kan irin waɗannan matsaloli shine bincike na ilimi kafin ka tabbatar da abu ko kafin ka kore shi. Bincike na ilimi ya tabbatar da cewa aljini na iya shiga jikin mutum, sannan kuma ana iya karanta masa Qur'ani ya fita. Wannan tun cikin azumi mun yi bayani akan wannan in baku manta ba. Sannan akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayan Imam Ahmad wanda ya tabbatar da haka. Sannan ayyukan sahabbai da tabi'ai sun nuna haka, har zuwa tabi'ut tabi'in irin sai Imam Ahmad bin Hanbal. Ha kuma Ibn Taymiyyah yayi dogon bayani kan wannan a cikin Majmu'ul Fatawa kan yiwuwar shigar aljin a jikin dan adam, kuma za a iya magana da shi a ji maganarsa. Saboda haka abinda kawai zan faɗakar a nan gurin da su waɗanda suke yunkurin fitar da aljin a jikin dan adam ta hanyar yi masa karatu, ba duk abinda aljini ya faɗa bane ake gaskatawa, domin aljinu Ubangiji Ta'ala ya nuna galibin su makaryata ne, galibin abinda za su faɗa ƙarya ne. Sukan yi kokari su ce an yi wa wani sihiri, ga wanda ya wa wani sihiri din, to dole in ba waɗansu matakai kuka bi ba na gano haka ba za ku ɗauki maganarsa ba, don na iya sukan kawo irin wannan tarihin don su haɗa gaba a tsakanin mutane, ko su ce wani ya yi wa wani kaza, ko wani ya yi wa wani kaza ya shayar masa kaza bai samu nasara a kansa ba, ko su kawo wani doka kai su baka kan cewa ba za ka fita daga jikin mutum ba har sai ka yi abu kaza, ko sun baka itace kaza ka haɗa da abu kaza. To galibi idan mutum ya bisa kan wannan shi kan sai ya sa kaucewa ta farki je ya shirka ba tare da ya sani ba. Shi yasa duk mutumin da zai rinka kokarin taimaka ƴan uwansa musulmi da aljan ya shafe su wajen ya karanta musu Qur'ani aljan ya fita, shi kansa ana so ya zanto yana da kyakkyawan harsashi dangane da fahimtar tauhidi da kuma karanta nassoshi na Qur'ani dangane da sanin yadda ake mu'amalantar wato aljan. Ku gane cewa yadda aka saukar da Qur'ani nan akan mu yi imani da shi, haka aka saukar wa aljanu su ma su yi imani da shi. Mu da su ba bambance, shari'ar mu ɗaya ce. Ya iyawa aljanin da ya shiga jikin mara lafiya kafiri ne, ya halatta kai masa wa'aziyyar musulunta. Ya iyawa mummuni ne jahili, ya halatta kai ilmantar da shi. Ya iyawa mummuni ne yana da wani bangare na ilimi ya jahilci wani, lallai ne ka tabbatar da ka ilmantar da shi a bangaren da ya jahilta, ka kuma faɗakar da shi. Amma kai ne ka san me ya kamata ka yi, ba ka sa aljanin yana baka darasin ɗin ka ɗauko abu kaza ka haɗa da kaza ba, dan galibi zai maka ƙarya. Galibin aljanu ƙarya suke yi cikin al'amuran da suka faɗa, saboda haka ba za a gaskata su ba. Amma masu inkarin fitar da aljanu, to wannan mutane ne kawai da suke son su yi inkarin abu dan ba su sani ba. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma yati mutawwilu. Galibin waɗansu mutane in sun jahilci abu, to wai dan kawai a huta da abun sai a tare shi, saboda shi bai sani ba. In ka haza mishi ba zai iya bayani ba, to tunda bai sani ba gara a kareta shi kowa ma ya huta. Ba haka ake ba, ba dukkan abin da baka sani bane bai zanto babu shi ga shari'a. Me ka sani kai dan adam? Dan abin da aka sanar da kai baya da yawa. To dan haka ya kamata kai ma kanka adalci, duk abin da aka faɗa kai bincike, musamman in wanda suka faɗa ba su suka kekiro ba, kai kila ka raina wanda ya kawo maka fatawar ko ya kawo maka maganar, dan kaga yana zamaninka yana tare da kai. To kamata ya ka bullet tafan da ya ambata ka je ka gani shin abin da ya faɗa akwai shi ko babu kafin ka tare. Dan yadda na faɗa, idan kana so ma ka kareta mutane, bincike za ka yi da ilimi, sai ka kareta mutane da hujja, kuma ka zauna lafiya. Ka bi asalin abu a ilimance, ka tabbatar babu shi, ka zo ka kirawo mutane, ka kira a gabatar da lafiya, ka faɗi dalilanka na cewa babu wannan abin a shari'a, ka kalubalanci duk wanda ya ce akwai ke kawo shi. To idan kai haka ka ci gari. Amma haka ka koma gefe guda a ce ma ga hadisi ta ce ƙarya ne, ni ban taɓa karanta ba. To da ba ka karanta ba sai zama babu. To ci gaba.
Na tambaya ta gaba yake cewa bayani ya shahara a bakin wasu malamai dangane da cewa akwai annabawa 123, manzanni kuma 313. Ina ingancin maganar nan?
Abinda Allah ya bamu labari na manzanni su ne wannan adadin da ya zo cikin Alkur'ani mai girma. Waɗancan maganganu kuma suna neman dalili a je a binciko dalilin da zai tabbatar da su.
Na tambaya ta gaba yake cewa an ce idan aka yi jam'i a masallaci maimaita wani jam'i makaruhi ne ya ce to sai suka shigo su biyu, kowa zai sallarsa ce ko?
Kowa zai sallarsa shi kadai. Haka ayyukan sahabbai suka nuna. Annabi ya taɓa zuwa bayan garin Madina don biyan wata buƙatarsa, sai suka dawo shi da waɗansu sahabbai, sai ya tarar an gama sallah a masallaci, don sahabbai sun ɗauka ya yi nisa ba zai dawo ba, sai suka yi sallah. sai annabi ya tafi gida yaje sallar sauran sahabbai kowa tafi yaje sallar sa shigo masallaci sun maimaita jami'i ba Imam Nasiruddin Albani ya tattara wannan hadisi a cikin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna na'am
ya tambaya ta gaba yake cewa wa yafi iko rike kiyamace lokacin da uwa da miji mata da miji suka rabu uban ne ko ko matar ce
ba bambanci tsakanin da namiji da yamace idan an rabu tsakanin miji da matarsa uwa ita ta cancanta ta rike da har sai in ta yi aure ne sannan wannan cancantar take kawa daga hannunta ta koma hannun uwa an gane ko saboda haka idan kuka rabu da matarka baka ta zaka je ka kwace danka ko zaka kwace yarka shari'a bata baka wannan damar ba sai fa in ta yi aure to sai ka je ka karbi in bata yi aure ba daga nan zuwa shekara goma ita za ta rike yaro mace ce ko namiji sai fa in ka tabbatar cewa a hannunta wannan yaron zai salawanta bai samu kulawa ba ko ta fuskar abinci ko ta fuskar kiwon lafiya ko ta fuskar ilimi to anan sai ka bi ta hanyar shari'a ba kai ne zaka kwato ba sai ka bi ta hanyar alkali ya zanto hukuma ce ta kwata ta baka har kullum ba a san daukan mataki daga hannun ɗaya ɗaya kun mutane ana san daukan mataki daga wani wuri da yake hukuma ce saboda guje mata shi hankali tsakanin wannan bangare na al'umma da wannan bangare
na dan miji yake ke da wannan mata ya barta da wahala kullum bai bai ke da yaro
sai ta kai kara alkali ya tilasta ce ciyar idan miji suka rabu da mace kuma tana da daki ne zai ciyar da wannan yara shi zai kula da matar dan saboda tana kula da wannan yara idan miji ya kiyarda yayi wannan bayan ko yana da halin yi tana da dama ta daukaka al'amuran su zuwa ga hukumar da abin ya shafa dan a tirsasa ce ciyar idan ana jin tsoron rashin adalci wajen alkalai to sai ta hada shi da malaman da in sun masa wa'azi zai ji in mutum ne mai kusa da masallaci ana ganin shi a jam'i kansu salawati to ana jin an ce masa Allah ya ce annabi ya ce kila zai karba to sai ta kai karar shi a wurin liman dan liman ya kirawo shi ya masa wa'azi ko ta kai karar shi wajen magabatansa wanda duk sai in ta fada masa zai ji sai ta bi ta kan wannan hanya dan ya bata haƙƙinta amma ya tabbatar cewa zalunta take in baya bata haƙƙinta.